Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na Afrika akan mita 102.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tasha. Masauro assalamu alaikum yanzu din maladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku jira yayin wasu ƴan Najeriya game da sabon mukaddashin sufetin ƴan sandan Najeriya Kano Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirin sa na nakasa ba kasawa ba sai kuma batutuwan da suka dauke hankulan jaridun Ghana sai ra'ayoyin da ku masauro kuka aiko muna Kano akwai mu daga nasiha daga Qur'ani mai tsarki amma fa duk waɗannan sai ku jinci ka kullu labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. A Najeriya kungiyar likitocin nan ta kasa da kasa da ake kira Doctors Without Borders da turanci ta ce ƴan gudun hijira da suke wasu sansanonin ƴan gudun hijira suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa. Wadda wagar likitocin kungiyar da a karon farko suka samu shiga wani sansani da ke Bama a jihar Borno sun gano yara 16 da suke fuskantar matsanancin yiwa suna daf da mutuwa wadda nan da nan ta mika su ga wata cibiyar jinyan waɗanda yunwa ta yi wa katutu. Kungiyar ta faɗa jiya Laraba cewa ta gudanar wato a bincike da ta gudanar ta gano cewa kashi 19 na yara 800 ta auna a sansanin suna fama da mummunar yunwa mai haɗarin gaske. Kungiyar likitocin ta ci gaba da cewa ta kirga kaburbura 1233 a 480 cikin wannan adadi na yara ne da aka binne su cikin shekara da ta gabata. Akalla mutane 188 ne suka mutu a sansanin Galibi saboda cutar amai da gudawa da kuma yunwa daga ranar 23 ga watan jiya zuwa yanzu. Akwai mutane 24,000 cikin sansanin cikin su akwai yara 15,000 a wannan adadi ma yara 500 ƴan ƙasa da shekaru 5 ne.
A nan Amurka kuma mako na biyu kenan jere ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki na Amurka suke hana ayyukan majalisa baki daya domin neman majalisa dauki mataki kan tazumar da ake yi da bindigogi matsalar ta addabi al'ummar kasar daban-daban na baya-bayan nan ko shine wanda aka yi a London na jihar Florida Jan Laraba wakilai ƴan Democrat a majalisar wakilai karkashin jagorancin fitaccen dan majalisar nan wanda ya shahara zamanin yaki na kwatowa tsiraru ƴanci John Lewis daga jihar Georgia suka fara zaman dirshan a tsakiyar zauren majalisar har sai majalisar ta amince za ta gabatar da doka kan batun saye da kuma mallakar bindiga. Da farko ƴan Republican suka yi ta buga kulkin kakakin majalisa da nufin nema a natsu, amma da wakilan ƴan Democrat suka ki watsewa, ƴan Republican suka ce majalisar tana hutu na ɗan wani lokaci, suka kashe na'urorin magana, ko da yake akwai hasken lantarki an dakatar da nuna abin da ke faruwa a zauren majalisa da ta talabijin, domin sai idan majalisa tana aiki baki ɗaya ne ake nunawa kai tsaye ta talabijin ɗin. Nan da nan ƴan Democrat suka kaddamar da wasu hanyoyi na nuna wa duniya zanga-zanga da zaman dishan da suke yi ta kafofin sadarwa na zamani.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zaman gaggawa a daren jiya Laraba domin ya tattauna kan gwajin makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan. Amurka da Japan ne suka buƙaci kwamitin ya zauna bayan da suka tuntuɓi ƙawayensu ciki har da Koriya ta Kudu domin su tunkari abin da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta kira jerin halaye na bijirewa da hukumomin ƙasar Koriya ta Arewa Pyongyang suke nunawa. Gwaji na baya-bayan nan cikin sa'o'i ƙasa da 24 da suka wuce, inji Ms. Power, yana daga cikin jerin irin wannan hali. Jakadiyar ta Amurka ta yi kira ga kwamitin ba tare da wani ɓata lokaci ba, Allah wadai da Koriya ta Arewa. Bayan shawarwari na tsawon awa ɗaya cikin sirri, shugaban kwamitin wadda shine mukaddashin jakadan Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya Alexis Lamec ya ce akwai daidaituwar ra'ayi daga mafi yawan wakilan kwamitin cewa gwajin ya saba ƙudurorin kwamitin sulhu. Lamec ya ce yana sa ran kwamitin zai yi bayani cikin ƴan kwanaki masu zuwa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Laraba ya ciki Hillary Clinton ya ce abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat tana iya zama mutumin da tafi kowane ɗan takara da ya taɓa neman shugabancin Amurka rashin gaskiya. Ita kuma Clinton ta mai da martani tana cewa zarge-zargen nasa ba wani abu bane illa ƙarayayyi. A cikin jawabin da ya jiya a birnin New York yayin da magoya bayansa suke sowa, Trump ya zargi tsohuwar sakataren harkokin wajen na Amurka cewa ta goyi bayan manufofin Amurka a kasashen waje wanda suka haifar da kashe-kashe da lalata dukiyoyi da ya janyo ta'addanci tsakanin shekara ta 2009 da shekara ta 2013 sannan daga bisani ta azurta kanta ta wajen gabatar da jawabai da ake biyanta miliyoyin daloli sukar da Trump yayi wa Clinton ya zo ne kwana daya bayan da ta yi kace-kace da ikrarin cewa shi mutum ne da ya kware ta fuskan kasuwanci ta ambaci matakan da ya dauka har sau hudu na ayyana kamfaninsa a zaman wadanda hannun jarinsu ya karye
yau take ranar kuri'ar raba gardama a tsakanin magoya bayan ficewar Ingila daga kungiyar tarayyar Turai da masu goyon bayan kasar ta cigaba da zama cikin wannan kungiya masu ganin kasar ta fice sun dage cewa wannan ne damar da ƴan kasar suke da ita na kwato yancin kasar da ma ta sake karbe ikon makomarsu da yake magana jiya Laraba a Essex tsohon magajin garin birnin London Boris Johnson yace hakika ji nake kamar wato yau ranar independence ce Prime Minister England David Cameron shine jagoranci matakan karshe na ganin ƴan kasar sun goyi bayan kasar ta cigaba da zama cikin wannan kungiya duka sassan biyu suna kokari ne su kwashawo kan waɗanda sa'o'i 24 kamin jefa kuriya wato jiya ba su yanke shawara kan bangare da suke goyon baya ba
labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka to bari mu fara da rayuwar da wasu ƴan Najeriya suka bayyana akan sabon sweater ƴan sandan Najeriya da kuma kalubalen da suke jin yana gaban sa ga Mustafa Nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton
a yanzu haka dai ƴan Najeriya sun fara bayyana ra'ayinsu game da sabon muƙaddashin shugaban ƴan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada a cikin wannan mako a nan jihar Niger ma gwamnatin jihar ce ta fitar da wata sanarwa dake ta sabon muƙaddashin shugaban ƴan sandan murna to sai dai duk da wannan murna kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce akwai kalubale a gaban sabon muƙaddashin shugaban ƴan sandan a daidai wannan lokaci
kalubalen shi yanzu kaman yanzu a nan arewa kagan lokaci ne da ya shigo yanzu akwai kidnapping akwai masu kore shanu waɗanda ke tada ma mutane hankali akwai lokaci ya shigo lokacin da kaga ji yanzu manomi ne da masu kiwo suna yawan cin fadece to wuraren nan ne muke son in Allah ya bashi iko ya juya fuskan shi ga ƴan fashi ga ƴan kore shanu ga ƴan kidnapping amma zai aiki taka rawa jama'a su yi farin ciki a ce lokacin zamani shi lokacin da ya aiji ai ƴan sanda an canza
ƴan agaji da ke taimaka ma jama'a tare da sanya idanu domin tabbatar da tsaro a lokacin taron jama'a sun ce sun yi maraba da sabon muƙaddashin shugaban ƴan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris to amma shugaban agajin izala a Najeriya injiniya Mustafa Imam Sutti ya ce suna da roko ga sabon muƙaddashin shugaban ƴan sandan kamar yadda ya mana ƙarin bayani ta wayar salula
babban abin da muke roko ko muke kira ga ainihin sabon inspector general na ƴan sanda ya yi ne mai da hankalinsa akan abin da ya shafi tsaron nan bayan haka cin hanci da rashawa ana zargin ya yi yawa a cikin ƴan sanda to wannan ma ya yi maganinsa ya sa ido don maganinsa aiki wanda ake sanya ƴan sanda suna tsayawa akan titina su tsaya su mai da hankalinsu akan binciken abubuwan hawa da ainihin mai jama'a suke tafa da shi domin akan samu miyagu waɗanda suke tsallako hanya su biyo hanya ƴan sanda na kallonsu ana ba su naira 20 naira 50 sai su wuce da miyagun makamai su shige gidajensu da shi su je su yi barna lallai shugaban ƴan sanda ya mai da hankalinsa akan wannan
da dama daga cikin masana harkokin tsaro a Najeriya dai sun ƙara janyo hankalin shugabannin ƴan sandan da su yi kokarin tantancewa tare da yin binciken kwakwaf a aikin daukar sabbin ƴan sanda da ake yi yanzu a Najeriya domin gudun daukar kara da kiyashi a tsakanin jama'a Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan
Thank you. kasa na gida Najeriya ubar fada mutandara janja muhoriya ya ya
kabilu na kasa na gida Najeriya ubar fada mutandara janja muhoriya ya ya
kabilu na kasa na gida Najeriya ubar fada mutandara janja muhoriya ya ya
To madalla har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce
nakasa
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 ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba
Mai sauraro barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon zamu karkare hirar da muka faru da wannan fasihin malamin jami'ar wanda yake jami'ar Bayero dake kanan Najeriya, wato Malam Habibu Sani Babura wanda yake zaune akan kujerar gurago wato wheelchair, yake kuma zaune akan ta kusan shekaru 34 yanzu sannan yana koyarwa kuma a jami'ar wanda kansa kadai ke aiki a jikin sa. Wannan ce ta sa muka ce bari mu tattauna da shi domin mu ji irin abubuwan da ya fuskanta a rayuwa a cikin karshen hirar ta zamu ji shin wannan rayuwa ta nakasa wanda kuma bata zama ta kasa masa ba me ya fahimta kuma me ya koya daga cikin ta wato darasin da ya gani a ciki to muna jin Kamal Habib
kuma ba abin mai gindira irin jinya
jinya kwarai
inda da ake jinya wannan abu yana da gindira to amma sai Allah ya tsare mu dan adam kowa so yake yin jinya ta
haka
to amma wata kila ni kuma inda Allah ya bani wato hikima babu wanda na taba dogara da shi dan kai jinya ta shekara guda na saba da kai kawai wa shekaru ka tashi kake zan tafi gida to sai in ce to Allah ya kai ka lafiya kuma ga gidan mota ko kuma ga kudin mota
sai
ka dawo
nagode
kaga wannan ya nuna cewa ni ban sa igiya
ka zalunci shi ba
ya wani talala kamar yadda majinyaci in ya kwanta ya kan naci ya damu masu jiyarsa ayyuka za
ayyuka
za yawwa ni ma ina yi amma in dai wa wannan naga ya ji ke in ji wani
yawwa eh a samu sauki
kuma Allah ya ke jiya da iradar sa har yanzu
akwai lokacin da aka kaddamar da maganar wannan tarihin naka na wanda ya kai har ga bidiyo akwai wata cibiya da aka assasa da sunan kai kanka ta cewa za ta dinga tallafa aka tara kudade masu yawa akai maganar cewa za a kula da nakasassu masu musamman masu irin matsala da ta shafi irin wannan takadin me zaka ce akai me ya faru da wannan kungiyar ban sake jin duriyar ta ba
wato dai tun farko ma dama wannan bidiyo da aka yi ba kirkire na bane abokai da ƴan uwa su ne suka matsa cewa ya kamata in a yi wannan bidiyo don suna ganin cewa wato mutane za su kare da shi kuma za su samu ƙarfin gwiwa don ci gaba da rayuwa idan abu ya samu mutum
haka
to don haka da aka yi kuma sai aka so a kaddamar da shi kuma ka san kaddamar wannan dai kamar yadda ake al'adunmu nan shi ne kuɗi ake tara
haka
to wannan kuɗaɗe da ka ji an tara su lalle an tara amma yawan abin da aka tara ya tsara abin da ya zo hannu
ka san irin wannan za ka ji misal kawai
yawan tun da an yi niyya cewa wannan kuɗi an ce bai zan yi da shi ina ce ni ma na sadaukar da shi a fitar da wata kungiya wadda za ta rika taimakawa jama'a. To wannan kungiya dai ina tabbatar maka har yanzu ba ta samu rijista ba. Har yanzu wannan kudin in an je banki suna nan suna yawo a cikin banki. Saboda abin da aka ambata ba a samu rubutu ba. Saboda haka da yawa waɗansu kila shanki ne ya sa suka alƙawari kuma to ba su iya cikawa ba amma ba zarginsu ake ba
haka ne
yawa to amma dai ni ma dole in faɗa in fita haƙƙi suna nan ban taɓa ko kwabo ba kuma ba sa hannu na ma suna hannun ɗan uwa
rijista da kace ba a mata rijista ba da ka ga ba zai isa ba ne kuka bari tukun koko kunne ma ne sai ba da rijista ba
to ai idan an yi rijistar ma abin ake da shi din
ba zai tallafe ta ba
a gama tsayayyar rijista da wato kama wuri da ajiyewa da daukar waɗanda za su kula
da kayan aiki
yawa to suna nan dai idan Allah ya kaddara wani ya ɗauka ya ɗora ka to suna nan suna jiran yabo
to Allah ya nufa to daga ƙarshe abin da nake son ya zama mana sakon darasin da zamu dauka gaba ɗayan mu da duk wani mai sauraron wannan shirin a daidai wannan lokaci shin me ka koya a rayuwa gaba ɗaya wanda kila za ta yi mana amfani mu ƴan baya na kasan ku
kin da ba ka da lokaci abin da na koya shi ne haƙuri
duk da ba lokaci zan iya baka ɗan minti ɗaya ka dan buɗa min shi
duk abu na duniya idan ba ka da haƙuri to ba za ka yi nasara kan al'amarin da ka sa a gaba ba Bahaushe yana cewa wato mai haƙuri shi yakan dafa dutse har ya sha romansa tun da dai za a yi haƙuri da kaddarar da Allah ya ɗora wa bawa yana gani yana tsoro amma a wani aiki zai je ko wata dabba tun da yake ɗin sai dai abin nan ya zo ya jame shi ina halaka zai halaka shi wanda dole sai wani kenan ya zo ya taimaka
haka
to idan ba ka yi haƙuri ba taimakon ma sai ya zagara na biyu kuma gaba ɗaya a rayuwa idan ba a amara ce kake yi da yawanci idan ba ka yi haƙuri ba sai a yi ta ɓatawa da kai
haka
ko gaba ɗaya ma dai abin da addini yake koyarwa a yi haƙuri yana daga cikin gigajigai da suke jaddada imani na mutum
haka yake to za ka ga cewa duk da yake na ce ma tambayar ƙarshe wannan magana da kai ta sa na tuna akwai mutane da za su kawo kuka kamar na misalin na inyamuran nan da za a ce ƴan ƙabilar Iba da za su zo ka daidaita tsakani a Hausawa ne a yawanci in mutum yana da bukata ta musamman irin wannan za ka ga shi yake kai kukansa wurin wasu to sai gashi kai lafiyayyu ne ke kawo kuka a warware matsala a cikin gidanka me sirrin haka
eh to ai Allah ya ji kan wani babana
amin
yana cewa gurgu kafi mai kafafu shi kullum kira da take nan to amma dai ni abin da zan ce shi ne gaba daya ai sai ka rena kanka sannan za a rena ka idan ku baka rena kanka ba to babu wanda zai rena ka
haka
dan haka iya abin da za ka iya yi idan baka rena ba to wanci ba shi da wannan in na zuciya ne ba shi da karfin zuciya in na jama'a ne ba shi da su kuma ya aka kai nasara wani zai rika tunanin ya aka kai nasara ko da ka zai kawo kansa to babban abu na biyu kuma shi ne idan kana mu'amala da dan Allah to ka zama mai riƙe sirri kar ka zama mai baje ke zai faɗa ma sirrinsa kuma ka je ka baza saboda haka duk wanda ya zo Allah ya hore abin da muka yi to sai dai a yanka abin ne wannan ita ce nake da ko a ilimin na psychology yake sa jama'a su ji ƙarfin gwiwa da kuma Allah ya taimaka sai a yi nasara
to malam Habibu Sani Babura kenan malamin jami'a a jami'ar Bayar da ke kanan Najeriya wanda kuma yake zaune a kan kujerar guragu amma kuma yana koyarwa tsawon shekara 34 a jami'ar Bayero a kan wannan kujera tashi wannan ce ta sa muka tattauna da shi da fatan an amfana da abubuwan da ya faɗa mana malam Habibu Sani Gurzu yana ɗaya daga cikin zakakuran da jami'ar Bayar take ji da su domin kuwa ya bada gudunmawa kuma yana kan bada ta har gobe musamman ga ɗalibai masu shigowa da masu fita a baya ya rike mukamai daban-daban a kungiyance da hukumance kamar kungiyar Hausa da take jami'ar Bayar wanda ya rike mataimakin shugabanta tun daga 1974 zuwa da 75 yayi ma'ajin wannan dai kungiya ta Hausa a 75 zuwa da 76 ya rike kuma editan wata mujalla da ake kira Bagaruwa a 1975 zuwa da 76 sannan kuma yayi sakataren kungiyar dalibai musulmai ta jami'ar Bayero da take Kano din haka zalika yayi shugaban kwamitin taron bita kan addinin Islama da iliminsa yana cikin waɗanda ko sun rubuta ko kuma sun yi nazari ko kuma sun yi editan wato tace ɗaya daga cikin waɗannan littattafai wato wanda suka hada da hanyar koyar da lissafi a firamare da Hausa wanda aka buga a 1977 haka kuma akwai Modes of Hausa Greetings wanda aka buga a 1982 wato yanayin gaishe-gaishen Hausawa haka kuma akwai Hausa a Hausa wanda aka buga a shekarar 2008 sai kuma wani littafi da ake kira Ceto Gizo daga Gizagizan Al'adu wanda aka buga a shekarar 2009 akwai kuma Lesson in Hausa Ethnomathematics wanda aka buga a 2009 wato shekarar 2009 haka kuma yayi editan wakokin da suka hada da wakokin tarihi da gargadi na galadi ma tukur babura wanda aka buga a 1994 sai kuma ku dandana na AA Babaji akwai fassarar tuhufa na Usman Mai Kano akwai ku taba ku lashe na AA Babaji da dai makamantan su haka kuma memba ne a komitoci daban-daban na jami'o'i haka wanda suka hada da na digirin farko ko na biyu ko ma na uku daga Jami'ar Bayero zuwa wasu jami'o'i da suka hada da Warsaw University dake Poland irin su Libya University irin su Napoli University dake Italia da kuma Hamburg University dake Jamus ɗaya daga cikin abubuwan da yafi so shine karatu a madadin sashen Hausa na murya Amurka da shi wannan shiri kuma na kasa ba kasawa ba muna miƙa godiya ta musamman ga shi Malam Habibu Sani Babura da irin kwazon da yayi da kuma damar da ya ba mu tattauna da shi haka zalika ita kanta Jami'ar Bayero dake Kano da ta bashi wannan dama ta koyarwa tun daga lokacin da ake ganin ya samu na kasa suka nuna cewa wannan ba na kasa bace wani abu ne da ya same shi na rayuwa da fatan sauran jami'o'i za su koyi da abin da ita Jami'ar Bayero ta yi a madadin wacce ta hada min sauti Julie Leves Cresham da shi bakon namu Malam Habibu Sani Babura sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa mu zama
to ma dalla an gaishe ka Malam Usman sai wani sati kuma a jimu da wani sabon shiri yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana
Shirin gidajen da jarida da Lissafi wacce ta rawaito wani nazari da aka yi a Ghana akan auren kananan yara. Jaridar ta ce an yi wani hasashen cewa zuwa shekarar 2050 auren kananan yara zai ninka a kudu da saharan Afirka. Akalla kowace daya a cikin yaran mata hudu a Ghana sun shiga aure kafin shekaru 18. Jaridar Telegraph ta ce wannan kididdiga da gidauniyar kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya da wata cibiyar nazari suka fitar na nuna wannan damuwar ta zama ruwan dare a fadin duniya baki daya. Don haka ya zama wajibi a yi kira da a kawar da wannan al'amarin. Jaridar ta ce Ghana tare da taimakon gidauniyar UNICEF ta kaddamar da shela da yin muhawara akan wannan batu a cikin watan Fabrairu don ganin cewa an magance irin waɗannan matsalolin. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito albishir da shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya yi wa al'umman Ghana cewa nan da farkon watan Yuli za a magance matsaloli da ke addaban al'umma na na'urar wutar lantarki don mutane su biya kuɗin wuta mai rahusa. Jarida ta ce a faɗin shugaban ƙasar akwai matsakaicin mataki da aka ɗauka na ganin an magance tsadar kuɗin wuta da mutane suke biya fiye da abin da suka yi amfani da shi na wutar lantarkin wanda zai fara aiki ranar 1 ga watan Yuli. Jaridar Ghanaian Times ta ce shugaban ƙasa ya ba da wannan sanarwa ce a lokacin da yake wa ɗaruruwan 'yan kasuwa jawabi a kasuwar unguwar Madina da ke Accra a wani ɓangare na ziyarce-ziyarce da yake yi don bayyana wa jama'a amanar ƙasa da suka damƙa a hannunsa. Idan muka lika jaridar da Chronicle zamu ga ita kuma ta rawaito wani alkawari da shugaban kasa ya yi wa waɗanda suka gama jami'a amma ba su da abin yi inda yake cewa gwamnatin sa za ta kirkiro da ayyuka su kuma su samu abin da za su yi. Jaridar da Chronicle ta ce da yake wa ɗalibai da suka gama karatu jawabi a babban taron farko na sabuwar jami'ar makamashi da albarkatun kasa a garin Sunyani. Shugaba Muhammad ya gargadi waɗanda suka gama karatun da su lura da daman samun aiki a sashen masu zaman kansu da kuma yin sana'o'i fiye da maida hankali akan ma'aikatan gwamnati. Jaridar ta ce shugaban ƙasar ya ci gaba da bayani yana cewa a cikin mutane miliyan 26 na 'yan Ghana 600,000 kawai ne ke aikin gwamnati wannan na tabbatar da an fi samun abin yi a sashen masu zaman kansu da kuma yin sana'o'i. Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ita kuma ta rawaito hurucin tsohon shugaba Rawlings inda yake cewa bai more ba a lokacin mulkinsa sai dai ya fi maida hankali ne akan gyaran ƙasa. Jaridar ta ce shugaba Rawlings da ya kafa jam'iyyar NDC mai mulki wanda yake cika shekaru 69 da haifuwa jiya Laraba 22 ga wannan watan Yuni ya bayyana wa 'yan jarida cewa shugabancin ƙasa aiki ne mai wahala kuma baya marmarin wannan aikin. Jaridar ta ce shugaba Rawlings ya ce wasu mu ba mu yi mulki cikin jin daɗi ba, ya ce bayan shekaru 10 na juyin-juya hali da muka yi mun so mu ja da baya amma sai halolin mutane ya tilasta muna muka dawo farar hula kamar dai irin alƙawarin rashin hankali da muke gani a yau. Jaridar Delega ta ce tsohon shugaba Rawlings da ya ce ƙasar Ghana ta samu ci gaba a wurin gine-gine amma duk da haka mutane da dama ne suke fama da ƙalubaloli na rayuwa. Ƙarshen shirin jaridun Ghana.
To amma da yanzu mun zo kuma ga nasiha daga Qur'ani mai tsarki.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mai magana shine Muhammad Bashir Na'ibul Ladanin masallacin Bega dake nan Abuja. Idan ya zama Allah ya taimake ka kakan iya haddace ayoyi uku ko biyar makamantan haka a cikin kowace rana, to wannan alamu ne da ke nuna cewa zai iya samun haddin alkur'ani ba tare da tsawon lokaci ba. Domin idan ka kalla ayoyin alkur'anin suna da adadi, shafukan suna da adadi, surorin ma suna da adadi. Kaga idan aka raba shi a cikin kwanakin da zaka dauka sai ga kwanakin sun yi kadan, sannan kuma ka kammala da shi haddin alkur'ani din cikin sauri.
Wato akwai dabara ma mutum ya dinga karantawa daga littafi dan sai kaga kamar wasu malamai suna cewa kamar mahaddatan idan suka kai ga sauya takarda shafin na littafi na Qur'anul Karim sukan ma gani kamar da idan su cewa suna wannan karatu.
Eh, babu ko shakka haka ne. Duk lokacin da kake karanta alkur'ani da ka zaka samu da ka kammala shafi kafin ka shiga wancan shafin sai ga hoton shafin kamar yazo ya tsaya a gaban ka sabanin wanda kawai kaga ya ji ne daga abin nan shi bai san ina ne shafin ya kare ina ne kaza ba ina ne kaza wannan yana daga cikin amfanin da mutum zai samu idan ya koya ne daga littafi da kuma a gaban kuma malami. Gaskiya akwai dabara mutum ya iya karanta alkur'ani kafin ya fara haddace shi. Lokacin da ka zo ka hada ayyuka guda biyu to dole kaga akwai buƙatuwan ƙara matsa makai. To duk lokacin kuma da ka matsa makanka to sai ya ji jiki. To amma idan ka dauki daya ka gama da shi sannan ka dawo kan daya sai ga kowanne ka gama shi cikin sauki ba tare da ka gane cewa ka yi wani aiki da ya jiga ta kai gigi ta kai. So daga lokacin da ka zo zaka fara haddan alkur'ani abu mafi muhimmanci shine ka yi kokari ka iya karanta alkur'ani tartilan. Ya zama zaka bude ka karanta shi ba tare da kurakure ba, ya zama ka iya karanta shi tsaf ba wani matsala, sannan kuma sai ka zo ka fara haddin shi. Amma fa idan kuma mutum ya hada guda biyun to ba kuma laifi ne ba, shi ma din da ya danganta ne daga yanayin kaifin kwakwalwa ko wanda zaka ga shi yakan hada guda biyun kuma cikin hukuncin Allah ya ga Allah ya saukake mishi ya sami alkur'ani din a haka.
To Allah ya karba. Yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Dalgo Sarman Murtan da Jihar Taraba. Ke warin da Adeji da Jihar Taraba. Ina tsaya a ainihin sabon sitin ɗan sandan Najeriya wannan samun wannan matsayi da kuma Allah ya sa wannan matsayin da ya samu ya zama da dalilin wankan sarki da ayyuka na sandan a cikin gida. Domin a gaskiya aikin ya gurɓata.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Magana Comrade Bishop Dauda Sabo Unguwar Katsina a babban magatakar da kungiyar Murya Talaka. A dangane da korar likitoci da gwamnatin tarayya ta yi a ganin bai dace ba, kuma ya kamata shi shugaban ƙasa ya kira shi ministan lafiya ya yi faɗa game da wannan mataki, domin wannan mataki bai kamata a ce ma an ɗauke shi a ƙarƙashin gwamnatin sanki ba. Bishop Dauda Sabo.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kada ta kaice.
A Najeriya kungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da Turanci ta ce ƴan gudun hijira da suke wasu sansanoni a ƙasar suna fuskantar mawuyacin halin rayuwa. Wata tawagar likitocin kungiyar da a karon farko suka samu shiga wani sansani da ke Baga a jihar Borno sun gano yara 16 suke fuskanta matsanancin yunwa suna dab da mutuwa, wadda nan da nan ta mika su ga wata cibiyar jinya waɗanda yunwa ta yi wa katutu. A nan Amurka kuma mako biyu kenan a jere ƴan jam'iyyar Democrat a majalisun dokokin ƙasar suke hana ayyukan majalisa baki ɗaya domin neman majalisa ta ɗauki mataki kan tarzoma da ake yi da bindigogi, matsalar ta addabi al'umma na babanan shi ne wadda aka yi a Orlando na jihar Florida. Jiya Laraba wakilai ƴan Democrat a majalisar wakilai ƙarƙashin jagorancin fitaccen ɗan majalisa wadda ya shahara zamanin yaƙi na ƙwatowar tsiraru ƴanci John Lewis ya jagoranci fara zaman dirshin na ganin cewa sai majalisa ta yi wani abu a kan haka. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zaman gaggawa a daren jiya Laraba domin ya tattauna kan gwajin makamai masu linzami da Koriya Arewa ta yi a baya-bayan nan. Amurka da Japan ne suka buƙaci kwamitin ya zauna bayan da suka tuntuɓi ƙawayensu ciki har da Koriya ta Kudu domin su tunkari abin da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta kira jerin halaye na bijirewa da hukumomin ƙasar a Pyongyang suke nunawa. Gwaji na bayan nan cikin sa'o'i 24 suka wuce, inji Miss Powers, yana daga cikin jerin irin waɗannan halaye.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Jiodone wanda ya bada umarni, da injiniyan mu Zubairu, ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an ji mu.